أمرنا رشدا. Gaskiyar addinai na da da na yanzu da muke cikin wato addinin musulunci ba wani addini da ya samu gata na tsaro wanda gurbata bata shigarsa sai addinin musulunci. Wannan addini na musulunci idan wani yayi kokari dan cikin sa ko kuma wanda yake wajensa yayi kokarin canja wani wasali misali akan wani harafi to dan da nan za a yi saurin gane shi ko dai ya bayyana ga mutane cewa kuskure in ko kuma akwai rashin sani a tare da wannan abin da aikata. Waɗanda ke kasancewa iyaye na kowa da kowa a cikin al'umma sawa'un masu kuɗi ko masu arziki ko talakawa ko wani mutumin da yake yawo a kan titi inda kusan ka iya cewa bambancinsa da dabba shi ne yana iya magana ita kuma dabba ba ta iya to duk waɗannan al'ummai sukan kasance ƴaƴa na malumma. Su kuma malamai sun samu wannan daraja ne saboda gado da suka samu daga gurin annabawa. Su annabawan nan ba su bar dukiya ba ta zinariya ko azurfa ba sai sun bar ilimi ne kawai wanda ya rike shi ya yi riko da abu da ake mai girma. Masu sauraron mu barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shiri na musamman wanda yake zuwa muku daidai wannan lokaci daga sashen addinin musulunci. Kamar yadda sanarwa ta gabata muna tare da Eric cikin malamma na wannan gari na mai albarka na Kano Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemo wanda za mu tattauna da shi akan al'amura da a yanzu suke gudana. Halin ina sake sallama gare ka karo na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za mu tattauna a game da matashiya da kusan ka iya cewa kamar yayin satin da ya gabata ana ta samun wato sabanin fahimta ba tun daga yanzu ba dangane da wannan matsala ita ce matsala ta maulidi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa alama ce ta kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To akwai abubuwa da dama kusan da suke faruwa wanda kusan mu a wannan nahiya tamu ma iya ganin sakamakon mu ce bako amma wannan tilik kasashen da suka ci gaba kamar yadda satin da na faɗa suka riga suka mai da matsalar an riga an yi bayani akan ta. Muna kuma fata ina daɗa addu'a Allah ya kai wannan lokaci da mu ringa kokarin ma haɗa malumma waɗanda suke da mabambanta ra'ayi su tattauna tattaunawa ta ilimi ba tare da zagi ko cin mutunci ko wasu maganganu waɗanda suke ba su da amfani ba domin ilimi bai gaji haka ba duk wanda ka ji an fara wannan to kuma an shiga wani abu da ba za a iya sanin sunansa ba sai dai an kama wani sunan samu. Haka muka lahu zan so ka fare mana matashiya a game da wannan al'amari mai girma.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato tattauna matsala mai kama da wannan abinda ya shafi maulidi na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama matsala ce da aka dade ana magana akan ta. Malamai suka dade suna rubuce-rubuce a kai kowa ya kan faɗi iya abinda ya sani dangane da wannan matsala. Idan har gari ya koshi da ilimi karatu ya bunƙasa a guri to irin wannan tattaunawa ba ta tada jijiyar wuya ba ta sa a samu wani yanayi na hatsaniya ko rigingimu balle har a kai ga doke-doke domin duk abin da aka ce ilimi shi zai hukunta shi shi zai yi hukunci a kai to wannan abu ya fi komai sauki. Sha'ani na taro don tunawa da haihuwar annabinmu annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi wasallama sha'ani ne wanda za ka iya tattauna shi ta fuskoki guda hudu. Fuska ta farko za ka iya tattauna wannan abu ta ansa tambayar shin wannan taro da bukukuna
sune suke nuna alama ta soyayyar mu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Rashin yin wannan taro ko rashin halartar irin waɗannan bukukuna shin yana zama alama ta kiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama? Gaba ta biyu da ya kamata mutum ya yi magana a kai shin yaushe ne ma aka fara yin wannan tarurruka da irin waɗannan bukukuna, a wani zamani ne su wane suka fara? Sannan gaba ta uku, shin su wane ne suka nuna ba su yadda a yi ba, ko bai dace a yi ba, ko ba sunna ce yi ba bid'a ce yin hakan? Wasu ƙungiya ne ko wasu malamai ne da suka fito kwanan nan, ko kuwa wani abu ne da daɗe? Gaba ta uku, ko kuma gaba ta hudu, shin maulidi ko taron maulidi idan har ya tabbata bai zama sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba, to shin zai zama cikin bid'o'i waɗanda za ka kira wasu hasana, wato bid'a hasana, ko ko a'a? Na tabbata ansa waɗannan tambayoyi guda hudu za su ba mai sauraro wata dama ta ya fahimci shi wannan batu da aka daɗe ana cece kuce a kansa. Na farko, gaba ta farko, shin taron maulidi shi ke nuna soyayyar mu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yadda rashinsa zai nuna kiyayyar mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama? Babu shakka abu ne wanda yake sananne ga kowa da kowa, hatta ga waɗanda suke taron, da waɗanda suke mara masa baya, da waɗanda ba sa mara masa baya, a da da yanzu duk sun yi imani, sun yadda, sun gamsu cewa wannan taro sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su san shi ba, ba su taɓa yin shi ba. Kowa ya yarda cewa tabi'ai almajiran Annabi, sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su taɓa yi ba, ba su san shi ba. Kuma duk mun yarda cewa almajiran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato atba'u tabi'in, ba su san shi ba. Kai hatta tabi'ul atba' irin su Malik, su Shafi'i, su Imamu Ahmad, su Sufyan al-Thawri, su Sufyan ibn Uyayna, su Abu Zur'a, su Abu Hatim, su Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, su Muslim ibn al-Hajjaj, su Abu Dawud, su Tirmidhi, su Nasa'i, su Ibn Majah. Kai ta ambata waɗannan manyan malamai da aka yi a tarihi wanda har yanzu muke amfana da iliminsu, duk cikin su ba wanda ya san wannan taron, ballanta na yin shi. Kaga idan za mu yi adalci gare su, su mu ba su matsayin da Allah ya ba su, ba za mu taɓa yadda mu ce wannan taro shi yake nuna alamar san Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan muka faɗa haka, kamar muna hukuntawa cewa su ba sa san Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ba wanda ya sai ya yi ƙarfin hali ya faɗa haka. Ba na jin akwai wanda zai iya faɗa haka. Soyayya dai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai iya nuna masa soyayya irin yadda sahabban su suka nuna masa. Abu Sufyan lokacin da ya zo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa, ya koma yana gaya ma Qurayshawa, yana cewa wallahi shi bai taɓa ganin wani basaraki ko mai mulki ko mai iko ko mai sarauta da sahabbansa suke san shi, suke girmama shi ba irin yadda ya ga sahabban manzo Allah suna yi masa. To ashe kaga ba abu ne mai sauki ka ce wannan jerin gwanu na al'umma ba, da tafi kowa tsarki a tarihi, ka ce su ba sa san manzon Allah ko suna kin manzon Allah ko ba su san yadda ake san manzon Allah ba, ana jin akwai wanda zai iya faɗar haka? Kamar yanda babu wani wanda zai iya ƙarfin hali ya fito ya ce akwai wani abu na su na nuna manzon Allah soyayya da waɗannan ba su san shi ba, ana jin akwai wanda yake da ƙarfin hali da zai faɗa haka? Ashe kaga mun yi ittifaki akan cewa in dai soyayya ce za a nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to babu wacce ta kai irin wadda sahabbai suka nuna masa, babu wacce ta kai irin wacce tabi'ai suka yi, babu wacce ta kai irin wacce tabi'ul tabi'in suka yi, babu wacce ta kai irin waɗannan a'imma din suka yi. Ashe kenan wannan al'amari law kana khairan lasabaquna ilayhi, da shi ne mafi alkhairi yin hakan, to da sai rigan da ba za mu bigin su ba za mu musu fice a nan ba to ashe kenan bai kamata ya zama alama ba menene alamar ina jin a garin nan babu wani littafi da aka yi imani yana fadar haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko haƙƙoƙin sa akan wannan al'umma da martabar sa da darajar sa irin littafin ash-shifa ash-shifa na qadiyya littafin ash-shifa littafi ne da an jima shekaru masu yawa ana karanta da shi a ƙasar nan mun karanta amma da dai mun taba ga inda ya nuna mana cewa yana daga cikin alamomin soyayyar sa ba a yi wannan taron tare da cewa a zamanin qadiyya akwai taron amma bai san bai ambace shi cikin alamomin sunan Allah ba kuma aje a duba ash-shifa a ciki akwai babi na alamatu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama su ya bayan daya amma har ya zama bai ce a yi taro da gangami ba ko a yi abinci a wata rana a shekara sai faɗa ba ba na kuma jin akwai wanda yake da ɗarɗar a zuciyarsa cewa ko ƙabiliyar shi'anya ko yana son manzon Allah ba na ji akwai wannan kuma ba na ji akwai wanda yake ganin cewa ƙabiliyar ɗin nan bai ba wa manzon Allah haƙƙinsa ba babu sai ya kasance da ya zo baya mana alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko da ya nuna cewa ita ce kashin bayan alamar so ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce koyi da shi da riko da sunnarsa da aiki da abin da ya zo da shi ya ce idan har ka ga wani yana da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya fanci kali da wannan to ka tabbata ba gaskiya yake da'awarsa ba a gaskiya ba dan ma da gaskiya yake da'awarsa ba لو كان حبك صادقا لا اطعته ان المحب لمن يحب مطيع دا san da kake masa da gaskiya ne to da ka bi shi sau da kafa domin wanda duk yake son wani to zaka ga yana bi shi sau da kafa baya so ya saba masa baya so ya yi masa abin da zai jawo masa hushin sa gaba ta biyu wanda ita ce to yaushe ne aka fara abu idan har mun yadda wanda ba na jin akwai mishi akan wannan gani na karanta hatta waɗanda suka bawa abin kariya suka ce a iya yi sun yadda cewa manzon Allah ba shi ya ce a yi ba ba sahabbai suka yi ba ba tabi'ai suka yi ba in ka duba husnul maqsid fi amali maulid nasiyuki ya bawa abin kariya ya yi kokarin ya tabbatar da abin amma abin da yake farko bid'a ce da wani sarki ya fara kirkira a Erbil cikin kasar Iraki ne can arewacin Iraki can yankin da Kurdawa suke wani sarki ne a zamanin a ƙarni na shida da ake ganin sarki ne adami shi ya fara yi abinda su yi ya ce ba wannan ta shine abinda su yi ya fara duk da yana bawa abin kariya amma bai yi zuciya ba ya ce manzon Allah ne ya ce ai bai faɗa haka ba saboda malami ne kuma yana tunanin Allah yana tunanin amanar ilimi da Allah ya ɗora masa to abinda binciken tarihi ya nuna waɗanda ma suka fara ƙirƙirar wannan maulidi su ne wata daula da aka taɓa yi a Masar a ƙarni na hudu da ake kiranta ad-daulatul ubaydiyya suna jingina kansu da nana Fatima amma malamai na sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa ƙarya suke yi ba su da alaƙa da nana Fatima daula ce wacce ta yi mugunta ƙwarai da gaske ga malaman musulunci na sunna daula ce wacce aka kafa ta akan kama karya da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje ya karanta littafin tarihul khulafa nasiyi farko mukaddimar sa inda yake zai kawo halifofi da suka yi mulki a tarihi sai yace to amma ba zan kawo halifofin wannan daular ba saboda ba daula ce ta Allah ba ya ci gaba da zama aika da suka yi a ciki yake hikaito mana cewa wani malami yana labartawa cewa sun kashe malamai na sunna 4000 ba don komai ba akan sun ce ba za su daina kiran sahabbai su ce radiyallahu anhu kawai saboda ba za su daina taraddi ba yiwa sahabbai addu'a aka kashe malamai kimanin 4000 Ibn Kathir a cikin Al-Bidayah wa Nihaya a juz'insa na 11 shafi na 370 zuwa 371 ya hikanta mana cewa a cikin Rabi'ul Akhir
malamai sun yi rubutu suka haɗu da alƙalai da malamai da manyan gari da salihai da fuqaha'u da muhaddisi na gaba ɗaya ce suka rubuta takarda doguwa wacce ta ƙunshi suka ga nasabar waɗannan mutane da jingina kansu da suke ga Fatima cewa wannan baya da asali ba su da alaka da ƴaƴan Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda ba su da wani abu wanda ya jingina su da su face ma abinda suke yi abu ne na kafirci domin a cikinsu akwai fasikai akwai fajirai akwai mulhidai akwai zanadika akwai masu rushe musulunci akwai waɗanda ba su yarda da musulunci ba har ma yake cewa malamai suka rubuta cewa mazhabarsu mazhabar majusawa ce masu bautar gunki masu aqida ta abauta ma wani Allah sun bata dukkan wani haddi a zamaninsu alhakimu bi amrillah wanda ɗaya ne daga cikin khalifofin da suka yi mulki a wannan zamanin a matsayin Allah aka ɗauke shi babu abin da bai halatta ba ya halatta duk wani haram da shan giya da mata wanda ba na sunna ba duk ya halatta to waɗannan su suka fara yin maulidi tare da maulidi a cikin littafin al-mawa'id wal-i'tibar na al-matrizi a shafin sa na 490 ya kawo mana cewa su waɗannan sarakuna a duk tsawon shekara maulidin hijri suke maulidi iri-iri ya lissafa maulidi 28 wanda suke a cikin tare abinnan kwanakin shekara daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to a kansu ne aka fara a ƙarni na hudu tun kafin a yi wannan sarki ma da ake cewa adali shi ya fara a'a tun kafin wannan idan mutum mai karatu ne ta tanisu ya duba littafin subhul asha fi sana'atul insha na wani malami da ake kira Ahmad ibn Ali al-Taltashandi malami ne da ya rayu a ƙarni na 9 tun kafin haihuwar Suyuti ya yi littafin sa wajen mujalladin shifli 10 ana cewa da shi subhul asha fi sana'atul insha a cikin wannan littafi sujuzin sa na 3 shafi na 498 zuwa 499 ya hikaito mana ma irin yadda waɗannan sarakunan suke maulidi su waɗannan da aka ambata da irin yadda aika su take a musulunci haka nan in muka duba littafin ahsanul kalam fi ma yata'allaqu bis sunnati wal bid'ati min al ahkam na muftin kasar masar da ya rasu shekaru baya da suka wuce masu yawa ana kiransa Sheikh Muhammad Bakhitul Muti'i a cikin wannan littafi shafi na 44 zuwa 45 shi ma ya ƙara tabbatar da wannan magana ta cewa su waɗannan su suka fara tsuntsuro shi wannan abu a matsayin wani abu da za su bauta wa Allah da shi kaga ashe mun san daɗa ta farko cewa al-qurunul mufaddala al-qarnunnukan da aka fifita a tarihi wanda annabi yake cewa khairul quruni qarni summa alladhina yulunuhum ya tsaya a wannan mataki na uku yace su ne mafi alqarnin qarni alkhairul qarnin muka duk ba su san wannan ba sai da wannan daular ta zo wacce ta yaki musulunci ta kashe malamai sai da tazo ta fare shi kaga ba zai iya zama wani alama ce da ita ce za ta bambance musu annabi da wanda ba ya san annabi ba inda za a yi adalci sannan gabar zance ta uku shin wai suwane ne suka fara inkarin wannan na farko dai mun san cewa duk waɗancan malamai da suka gabata su Maliki su Shafi'i su Ahmad ba su ma san abin ba dan a zamanin su ma ba a yi ba a ɗauki wannan shi ne tafarki da nuna soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan da ijma'in kowa ma har me abin ma ya yi ijma'i cewa waɗancan ba su san abin ba don ba zai iya kawo inda suka yi taron ba to amma malamai sun yi ta magana a ci gaba da yi ko kaɗai kuskure ne ka ce yau aka fara ko jiya aka fara ko shekara takwas baya aka fara suka kuskure ne idan an yi karatu na nutsuwa aka tsaya aka duba za a ga cikin manyan malamai da muka yadda da su sun yi wannan magana wato akwai malamin da ake cewa Tajuddin Umar Ibn Ali Al-Nakhmi Al-Maliki ya fi shahara da Al-Fakihani Tajuddin Al-Fakihani muna karanta littafin Mukhtasar da sharhin sa zamu taji ana kawo maganganun sa a matsayin malami ne na Allah wanda ya tsaya ya karantar da al'ummar sa ko malami ne ba Maliki ya rasu tun hijira ta 734 yanzu muna 1428 littafi yayi ta cuka don ya nuna a daina wannan baya da kyau domin kare ne a addini sunan risalar tashi al-maulid fil kalami ala al-maulid siyudi da yayi kokarin kare maulidi shi ya kanakanto mana risalar gaba daya a cikin littafin sa al-hawid al-fatawi duk wanda yake da littafin ya je ya duba sai ne ya kawo risalar fakiha ne a shi kaga fakiha ne yana daga cikin waɗanda suka inkari tun shekara sama da 800 baya a shi kuskure ne wanda zai musu ya zo ce wasu mutane ne kwanan nan ko shekara biyu ko uku ko biyar ko goma baya suka fara kawo rigima a kan ba haka bane a magana ce ta ilimi an tattauna ta sannan za mu ga wannan magana ta shi shi Umar ibn Ali al-Nakhmi malamin malikiya ba ɗaya ba biyu sun ɗauko ta sun yi hujja da ita a gurare da dama za mu ga a cikin littafin hashiya abin nan hashiya ta mukhtasar al-Khalil ta hashiyatul adawi amma akan mukhtasar al-Khalil a mujalladin sa na 8 shafi na 168 yana magana akan mutumin da zai wasiyaci da kudin sa in ya mutu a maulidi a cika wasiyacin kuka a cika sai yake cewa amma wasiyatu ala al-maulid al-sharif fa zakara al-fakiha ni anna al-maulid anna amal al-maulid bid'atun makruha yace ai wannan wasiya da ake cewa ayi da kudi ai maulidi da shi ai fakiha ni ya ambaci cewa wannan aiki makruhi ne wannan malami a shari'a hashiya ta mukhtasar ya faɗi wannan haka nan Abu Abdullah Muhammad Ibnish mai littafin Fathu al-Ali al-Malik fatawa ce ta mazhabar malikiya a ciki shi ma da ya kawo wata mas'ala ta matar da ta yi a mutumin da ya yi ba ka ce cewa zai yanka saniya sai ga shi kuma bai cika ba ka ci akan maulidi kuma bai cika ba ka can ba shi ne ake tambaya ya cika ko kai ya cika sai ya ce babu komai a kansa saboda wannan aikin shi maulidi din ba mustahabbi bane a cikin Fathu al-Ali al-Malik a shi kaga ba wai yanzu bane aka fara magana kuma ba wasu bane yan mazhabar hanbaliya ko wahabiya ko wani abu a cikin maliki da muke karanta littafin su sun yi wannan magana sannan a cikin littafin al-Miyar al-Mu'arif na al-Wansharisi a sifilin sa na 7 shafi na 99 zuwa na 101 a ciki ya nakalto fatawar wani malami da ya rasu tun shekarar hijira 711 ana cewa da shi Muhammad ibn Ali Abu Abdullah al-Haffar ba maliki ne a kasar Maghrib ya ɗauko maganar sa akan maulidi inda yake cewa maulidin nan mutanen kwarai magabata na kwarai ba su san shi ba baya da tushe a addini doguwar magana wanda irin wannan zama ba sai samu iya karanta ta duka ba amma yadda muka ba da shafi sai a duba a nan kasar muna da shi Usman dan Fodi kowa ya yadda musulmin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba mai ta akan wannan amma da yazo batun maulidi farkon abin da ya fara buɗa da shi taron maulidi bid'a ce makruha haka yake kuntu wa amalu maulidi wa lisma li amalu maulidi bid'atun makruha to abinda duk aka ce makruhi fa barin sa shefa alheri fa ba na ga akwai malamin da ya taɓa fassara maka makruhi shine a kankama abu a yi ta abinda duk malamai suke cewa makruhi barin sa shefa alheri ko da ba a ce kana da gumi ba to barin sa shine ladan ba yin sa ne ladan ba to abinda shi wasu ne ce fa kenan sai ya ce ko da yake wakila an ce ba laifi a yi bid'a ce hasana amma shi maganar sa ce ke bid'a makruhi ya na kanto daga littafin al-mudkhal na ibn al-hajj wanda yana na kanto da maganganun sa da yawa har ma shi ne al-mudkhal to a cikin littafin sa yana cewa a cikin juz'in sa na biyu shafi na 11 zuwa na 12 shi Usman ya na kanto shi ma wannan maganar cewa da mutum zai tara mutane a yi maulidi babu wani abin da Allah ya hana a cikin taron babu cakuɗuwar maza da mata babu kaɗe-kaɗe babu ganguna babu duk abin da Allah ya hana babu a ciki kawai dai kira mutane a ci abinci a watsi a matsayin cewa yana tunawa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ne mai littafin al-mudkhal kamar yadda shi Usman ya ɗanƙalto a cikin littafin sa sai yake cewa yin wannan aiki bid'a ne bi nafsi niyyatihi faqad da ma wannan niyyar kawai if inna zalika ziyadatun fi din domin yin haka ƙari ne a addini laysa min amali salaf al-madina baya cikin aikin magabata da suka wuce wattiba'u salafi aula bin magabatan farko da bin hanyar su sau da kafa shi yafi muna karanta wannan ashe kaga ba daidai bane in aka zo da tuna ilimi a tattara wannan abu ne ai ko na yadda da abin sai in baje
ki ce ga abin da wasu ka ce ga abin da wasu ka ce sai a fahimci cewa ashe wanda ya hana din nan ba shi ne farau ba ko ba rigima yake so ba abin da ilimi shi ma ya fice akai to irin wannan tattaunawa ita ce za ta sa ilimin ya ci gaba domin a duk sanda aka yi magana za ka ce kai ta bincike amma in aka ce kai ka yi magana ka faɗi abin da kai ka yarda da shi amma ɗaya ɓangaren shi kuma a sa masa takunkumi a ce kaɗai to kaga ba a san ilimin ya ci gaba sabon manzo Allah ba haka suka rayu ba tabi'ai ba haka suka rayu ba mazhabobin nan da ake takama da su inda a ce ɗaya sai an sa wasu takunkumi ba za a same su ba to ashe sai mun buɗe kirjinmu mun tsaya mun saurari kowane ɓangare mun ji irin dalilan da suke bayarwa batun bid'a hasana ba hasana ba shi ma batu ne da aka daɗe ana yinsa mu muna tare da waɗanda suke cewa Abu Labi ya ce kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a fata ne ina iyaka mai zo mai bid'a hannun ne watakila ka duba wani abu ka ce ka zama bid'a ne wani ce a ba bid'a ba ne to sai ku tsaya nan ku yi ta tattaunawa a ta ilimi amma ba a soke wata maganar kullu ɗin ba kullum tana nan kullu a larabci tana nufin duka tana daga cikin siyarwar umu ita ce ma ummul ba in aka zo faɗa sigogin da suke nuna umumi to kullu ce farko wacce take nuna ganewa gaba ɗaya sauran abubuwa duk suke zuwa bayanta to da ita manzo Allah ya magana Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulum wal Hikam da ya zo sharhin hadisin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar sai ya ce wa amma ma jaa an salaf min istihsanihim ba'd al-bid'a fa muraduhum bi dhalika al-bid'a al-lughawiyya la shar'iyya shi abinda dukkan gani ya zo daga magabata akan aikata wasu abubuwa da aka ce bid'a ne suka ce a iya ce ba suna nufin bid'a a addini ba ba suna nufin bid'a a shari'a ba suna nufin bid'a a lugha akwai bambanci tsakanin bid'a a shari'a da bid'a a lugha bid'a a shari'a ka kirkiri wani abu a addini ka ce ibada ce a kusanci Allah da shi wannan shi ake ce bid'a ga wani abu in kai ka samu lada ka kusanci Allah da shi shi ake ce bid'a abinda duk bai da alaka da qurba da kusanci kowa yana iya yi wannan ba a kira shi bid'a sa lasifika sa agogo sa shiga mota wannan ka shiga jon ne shiga kowa na shiga ba wanda yake jin ya shiga addinin wani dan ya shiga
musulunci
sai ba 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 sa ciki da abubuwan da ake fada in ka je ka duba littafin al-i'tisam na Shatibi na kan yi sha'awar in yi ta ambatar littafin malikiya domin nan kasar kullum muka tashi magana muka ce mu malikiya ne to na kan ambaci littafin ɗan malikiya littafin al-i'tisam na Shatibi Shatibi ba wanda bai yarda da shi ba ba kwanan nan ya bayyana ba shekara sama da 800 Shatibi ya rayu a duniya da rasuwarsa da ganinsa duniya a cikin littafin al-i'tisam ya tsaya akan batun cewa duk ida a batace matukar addini take duk abin da ake lissafawa an tara al-qur'ani an yi tarawih yace da duk babu da bari dukkanin su akwai su a musulunci babu wani abin da babu shi qur'anin nan tun manzo Allah ne na aka rubuta shi sai sayyidina Abubakar su suka tara shi annabi ya ce alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai ko ne ne duba aikin mutum bid'a ne in mun yi haka mun kwatanta magana da yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin duk sun yadda akan abin sun kuma kira shi ilimi tun zamanin manzo Allah ake rubuta ilimi annabi ce uktubu li abisha a rubuta abisha kudu bata da yayi yace shi ba zai rike manzo Allah ya ce a rubuta masa ilimin da ana rubuta masa abin da zai ya ba ni sha'awa a cikin littafin tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam wa tusanad da duniya cewa ilimi shi ne jagora wanda shi Ibrahim ya sai rubuta ka je ka duba karshen littafin yace babu wata bid'a hasana a duniya duk kuma abin da aka tsaya aka makale akan cewa bid'a ce hasana yace ba bid'a bace in dai yana dalili yace ba bid'a bace shi Ibrahim ya a cikin littafin sa tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam ashe ka ba daidai bane ni in na faɗi haka ka tarar min da kayar baya sai ka dauka abu ne na ilimi to ba so ka faɗi ma ka ni ma in faɗi ma babu wani wanda ya isa a ƙasar nan ko a garin nan ya ce ba wani zai a gidansa ko a masallacin sa zai wuri wani ya je abin da ya ce ba za a yi ba ya ce zai abin nan ko mu taɓa yin wannan ba abin da dai muke yi bayanin matsayin yadda malamai muka samu sun yi yadda muka samu shi Usman ya faɗa yadda muka samu su abin nan Ibn al-Hajj sun faɗa a matakan yadda muka samu su Abu Abdullah al-Haffar sun faɗa waɗannan duk an yi su ne tun kafin ma a san za a kafa wata daula ta Saudiya ko wata daula ta Wahabiya ko wani abin nan ashe ba dai bane mu koyi abin da ya shafi izini to maganganu akan wannan magana ce mai faɗi wata kila irin mintoci kaɗan irin waɗannan ba za su haire mu ba da kanin labaran a bara na yi kansu suka uku akan wannan matashiya ana iya neman zuwa a sami abubuwa da faɗi
to masauraran mu a daidai wannan lokaci dai muna tare da Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Limo wanda muke gabatar da shiri matashiya a game da maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci zan ba da hanyoyin wayar mu domin saduwa da malam kai tsaye domin yin tambaya akan abubuwan da ita tauna din akwai layin 94452 da 94453 da 31883 sun sake mai cewa innal laika 94452 94453 31883 da fatan za a takaita tambaya akan abin da nake magana kuma don Allah ku yi a rage gabatar da kai saboda yanayin lokacin nan assalamu alaikum
alaikum
salam
kuna da magana fara magana da Hamdan Nasir Abdullahi ko
to hamdaga mal
ba kuma wato wata da zuwa wannan to kamar wannan da ake cewa hawan jaki ma dubu biri a shi ba
hawan jaki ba zan ayi
mu kai ramu shi na yin gaba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Na'am, bismillah.
Am Abu Kurabo, na kungiyar tsakar keji kan da.
To, na'am.
An da farko dai yayin da mallan farka da zuwa. Da ga mallan da mai mamaki kasancewar ka malami. Ke zama to ilimin ka bai amfane ka da komai ba. Ba kan komai. Eh, dan kai ilimi ilimin ka ya nuna maka ki
mana hamza zuwa ku?
Mana
hamza? Da zai yi da ka tambayi malam misali kamar zai fi?
Misali da sai da zan
matsala. Yawwa.
Da ana sunjiroli da yake shara wata gida.
Yawwa.
Kamar yanzu shi ne taro da ake yi na kaddar mata masallacin juma'a.
Na'am.
A ce za a kira masallacin juma'a amma ana son mutum lokal gamban ka tsaka ka ake muku gwamna ka za ka ake muku. Ya Allah ina aka samu wannan ita fa wannan gida
to masha Allah
Allah shi ne tanda ta amma gaskiya ina mamaki a ce a cikin garin Kano akwai wani mutum maulidi hajji zai so cikin gida gato
maulidi ba da fatan masu sauraron mu za su kokari su dage da wani abu daga kamar wasiyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wato ainihin kada kai fi wata kila abubuwan da malam ya faɗa yana da kyau a yi mata tambaya a kansu kuma ya kamata a ce zuwan gidan rediyon nan ya sa mutane sun wani da abubuwa da suke wato ainihin sun shafi maganganu da sauransu assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kuma ka dan rage rediyon kaɗan
assalamu alaikum
na wa alaikum assalam bismillah ya sunan
ka magana Isa Ibrahim da kaya
to malam Isa
eh
na'am bismillah
na farko dai malam ina so yayi hakuri game da magana wannan mai magana na biyu
ne ai ci gaba
da ganin shi bai san abin da yake ba
kai ma din kuma ai
kai ne da hincin sa
ai da kai da shi duk kuma kun zama abu ɗaya kenan
to shike da
wato abin da yake faruwa ina zuwa abin da yake faruwa yana da kyau idan mutum zai magana indai har muna bibiyar abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gabatar a rayuwarsa
gaskiya
ne ka'ida shi ne duk lokacin da mutum zai magana ya kokari ya gaya mallaki kansa akan wannan magana so kai tambayar ka izuwa ga malam zai fi kyau fiye da kai magana akan wani
to tambaya ta nan malam game da cakuduwar maza da mata a maulidi
to mun
gode ne hukuncin sa
sallallahu alaihi wa sallam ka dai amanta da laika nama akwai layin 94452 da layin 94453 da 31889 assalamu alaikum assalamu alaikum ka dan rage radion ka da zai fi ka dan kashi ta mana ba da zai fi
daga gana abba daga garin ka
abba
abba daga garin ka
abba kai tambayar ka
abba ne da Allah ta kaje da kai mallam
me kake so kai tambaya
ina tambaya mallam ni mai mulki akka malamai rawin ko kuma da wannan ne ta a wajen maulidi
na'am
alwaya soke sannan ayyun wani malami da yake kokarin ya kare sunna
to mun gode to ramu sai ki samu na idan assalamu Assalamu
alaikum. Ya ku salamu alaikum.
Na'am, ana da baki magana.
Bana fulu, kuma na Kabiru AS Marwana.
Kabiru AS Marwana ga malam. Assalam. Malam Kabiru kamar line naka ya samu matsala ko? Na'am, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am, wa kika lai. Na'am, wa kika lai. Ne tambayar ka?
Na'am. Kada kike cewa Maulidi babu kyau, wata kwata.
Na'am.
Take cewa bibi ake.
Mhm.
Yanzu su ɗan Igala ko kuma in ce su Hajiyawan.
Haka.
Da suke maganar cewar suna zakka.
Haka.
Kuma wannan yaya take?
Haka yi.
Duk da wannan ba wai katatu bane. Lacce haka ce. Yanzu ma.
To mun gode mana. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum assalam.
Dace da kai ko kin sani zamani da goren Palestina.
Malam Nasir.
Ha Kabiru ya fata a hayi.
Masha Allah malam.
Wato in ina sai da kuri a gaskiya magana ta Allah irin wannan azzuci su suke akan addinin musulunci. Gaskiya ne ya haifar da abin da ba a so. Wannan ba kuka bace ba. A ce a fito da tsarin da sai zo ya tsuka ba. Akan al'umma. Gaskiya ne ba na goba wannan tsarin.
Wani
ba sai a wata kan mutane ba. Sai sai a haddasa gaba a cikin zukatan mutane. Magana ta Allah wannan tsari a gyara shi.
To insha Allah.
Ko sai kina amfani wannan.
To mun gode.
Assalamu alaikum.
Zamu gyara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Assalamu
alaikum. Wa ke magana?
Freedom ne?
Eh, wane ne ki akan lai? Eh, wace ce akan lai?
Ke magana? Ko kuma ja.
To, na'am.
Kar haji na malam.
Eh, ina jin ki.
Gaskiya malam wannan abu da ka faɗa kai jahili ne da ki.
Haka.
Kuma ilimin ka bai amfane ka ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara maulidi akan manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alaikum.
To mun gode malam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To duk tambayoyin da malam kaji inda suke kuma a matsayin kana malami ka dai je inda aka sa gaba ga malama a cikin lokaci biyu saboda yadda yanayin lokacin nan ya tafi me za ka iya tattara waɗannan jawabai dangane da abin da ƴan uwa suka yi magana a game da wannan matsala ta maulidi domin nuna soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
To ba mun jin san me za ka taɓo wani abin da jama'a sun daɗe suna yi wasu kuma wataƙila din ne hanyar shan su da sauransu to za ka taɓo musu za ka so samu su inda yake damun su. Magana ta ilimi ba a yin ta da irin waɗannan maganganu da suke yi. Bana jin malaman su za su ɗauki irin waɗansa da in wasu suka ɗauka to zai zama abin ba a ilimance ake yin sa ba. Kamar yadda na duk abubuwan da na faɗa littattafai ne nake faɗa kuma su malamai sun san su ba wai wani abu ne da ka da kaina ba. Duk abin da na faɗa har shafi da ke faɗa. Abubuwa ne an riga an rubuta su kamar yadda na ce Shehu Usman ya rubuta su bana ji akwai wanda yake nufin cewa Shehu Usman zai ka tashin hankali a ƙasar nan ko wai kin manzo Allah ne. Na faɗa har abin da shi kansa ya rubuta akan wanda ya ce bid'a ce maka ruhiya. To kaga babu wani abu da na faɗa sabo kuma maganar cewa ko su ce amin sun taru sun yi taron abin nan ko ba a hujja duk da wannan addini in har kana ga cewa wannan bid'a ce to bai kamata kai ba. In kuma kana ga ba bid'a ba ce to shi ne ba ka zo kana da ko dalili ko wani abu.
To kamar wancan a guje da yake cewa idan har kuna ganin taron maulidi bid'a ne to ya rafu da lecture da kuke shiryawa kuma a masallacin ku. Wannan annabiyai sallallahu
alaihi wasallam. To da a ce za mu dauki wata rana mu ware ta mu ce duk shekara za mu zo mu yi wani taro don yin wani abu na musamman da sunan ibada to ban shakka mu idan mu bid'a. Amma yaɗa ilimi da taruwa a karantar da ilimi wannan abu ne da aka san shi tun kafin tarihi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bayansa har zamanin sahabbai malaman hadisi akwai malamin da in ya shiga gari ana samun mutum 40,000 tare da shi. Saboda haka wani abu ne wanda akwai tarihi mun kan guda za mu keɓance wata rana a ce a shekara mun ware wannan to da babu shakka mun yi bid'a.
To a gurguje malamin lokaci ya riga ya yi a cikin minti ɗaya wanda ya saɓo kake da shi ga al'umman musulmi.
Saƙon da nake da shi shi ne a tsaya a yi karatu babu abin da zai warware matsalar sai karatu kuma shi tattauna abin da aka yi saɓani a kansa ba daidai ba ne mu dinga bin da matsalolinmu. kai kana ga abin da kake daidai ne ina ba ga ba daidai bane har a zuci kuma ne taro gane wannan matsala wannan matsala ba shine maganinta ba fito da ita a tattauna a ilimanci amma dan kai zaki dan ka taci mutum dan ka ce jahili wannan kowa iya fadar wannan kalmar ina jin yaro a gidan ka zai iya fada maka wannan kalmar in yana so ba ta da wiyar fada Allah ya nuna tsari
to a masarar mu anan muka zo karshen wannan shiri wanda izamanto yana da munasaba wato dacewa da abin da muke cikin sa na wannan wata da ake gabatar da maulidin fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan zan yi kokari mu zamanto muna da fahimta da kuma wato ainihin mallaka a lokacin da abubuwa suke gudanarwa malam ɗaliban sa da dama sun rako shi wanda ba za mu iya haddasa su ba kamar su Abdulrahman Adam Faruk Ado Kwalwa da Nuhu Ubani Ibrahim da Hassan Ishaq Mahdi da Tukur Suleiman da Abdulhalim Muhammad da Kamaluddin Ahmad da sauransu da wanda yawan su bai san iya haddasa sunansu ba a madadin wani gidan rediyo da kai da muryar jama'a da kuka sauri wannan shiri na musamman ku ka san shi ne yake sallama a gare ku ku ci wa sunan ku ina da ku
dan kuma yana cewa menene dalilin da yasa